ثلاثة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مساك سادوا أولا مسلاة جميع البركة مسلاة عثمان ابن عفان الذين تدقى شكين جهر كنو أولا يمتشي من البركة نجمع يوم قدو دوات النماء الثاني هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا بتالي قدو لتلاتنة تقص ونقومين كديدي دا أكو دوات أكو ila dia da mu bi da sha tabbas ta sha bakwai a wannan majalisi da muke yi na mako na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surat al-baqara wannan shine majalisin mu na 102 wanda muka za mu tashi akan aya ta 159 gabanin mu saurari karatun wadannan wannan aya daga bakin dan uwan Abdurrahman bala Abdurrahman akwai yan uwa da muke tare da su a nan kodi yushi akwai alhaji abba karfi da azumi zahiru da alhaji abdullahi wadanda muna tare da sunan dusati akwai yayin su allah subhanahu wataala ya yi masa rasuwa ranar laraba da ta wuce haka nan akwai dan uwa malam kabiru kurna shi ma mahaifinsa ya rasu ranar litinin da ta wuce akwai dan uwa malam ahmad abubakar shi ma mahaifinsa Allah ya masa rasuwa a ramin da ta wuce ba ka musa su cikin addu'o'in mu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ubangiji subhanahu wataala ya yalwata makwancinsu ya yalwata musu kaburburansu ubangiji subhanahu wataala ya haska musu ya yafe musu kurakuransu da laifin kansu Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ce makomansu abinda suka bari kuma Allah subhanahu wataala ya kula musu da shi ya halitta musu zurriyarsu mu kuma idan ta mutar zo ubangiji subhanahu wataala ya sa mu cika da imani bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim in
Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina yaktubuna ma anzalna min albayyinati wal huda, lalle wadanda suke koyi abinda muka saukar na hujjoji bayyanannu da kuma shari'a, min ba'di ma bayyanahu lin nas, bayan mun yi wa mutane, bayan mun yi bayanin shi domin mutane, fil kitabi a cikin littafi, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, wadannan su ne Allah yake la'anta kuma masu la'anta suke la'anta su, illal ladina tabu, sai dai wadanda suka tuba, wa aslahu suka gyara, wa bayyanu kuma suka bayyana, fa ulaika atubu alaihim, to wadannan su ne zan karbi tuban su, wa ana tawwabur rahim, kuma ni ne mai yawan karbar tuba kuma mai rahama. Innal ladina kafaru, kuma lalle wadanda suka kafarta, wa matu wa hum kuffarun, suka mutu alhalin suna kafirai, ulaika alaihim la'natullahi, waɗannan la'anar Allah ta tabbata a kansu, wal mala'ikati da la'anar mala'iku, wan nasi ajma'i da mutane gaba ɗaya, khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ita wannan la'anar, la yukhaffafu anhumul azabu, ba za a sassauta musu azaba ba, wala hum yunzarun, kuma ba za a saurara musu ba, wa ilahukum ilahun wahid, kuma ubangijinku abun bautarku abun bauta ne ɗaya, la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, shi ne wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi, mai rahama kuma ar-rahman mai tausayi, ar-rahman mai rahama, ar-rahim mai jinkai. Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da yi mana bayanin halaye na malaman Yahudu da Nasara, ci gaba da bayani da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi da ban kado irin miyagun halaye na malaman Yahudu da Nasara, wanda a can baya Ubangiji subhanahu wataala ya yi mana ishara zuwa ga wani abu irin wannan, cewa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, wani bangare daga cikin su suna koye gaskiya alhalin suna sani, su ne malaman Yahudu da malaman Nasara waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su ilimin abin da yake cikin littafin annabawan da aka sauko da aka aiko musu, ya ba su, ya sanar da su ilimin at-taura, ya sanar da su ilimin injila, sun karanci sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama, sun karanci addinin sa da zai zo da shi na musulunci, sun san menene abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama zai zo da shi na tauhidi, haka nan wato sun san dalilan da suke tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da gaskiyar alqur'ani, to amma sai suke koye wannan, ba sa karantar da shi mutanensu kuma ba sa son mutanensu su sani, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a can ya yi ishara zuwa ga wannan, a yayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da hujjoji game da gaskiyar abinda Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam na lamarin shi canza al-qibla, to amma a can ba a faɗi hukuncinsu ba, ba a ce ga hukuncinsu ba, a nan sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala sake dawo da maganar tare da bayanin hukuncinsu, innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati, lalle waɗanda suke koye abinda muka saukar shi, da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa ismul mawsul dinnan alladina yaktumuna, ana nufin ulama'ul yahud, ana nufin malaman yahudawa waɗanda suke koye dalilan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam da sifofinsa da sifofin addininsa, waɗanda suna nan a cikin littattafansu kuma suke koye wasu hukunce-hukunce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kamar ayatul rajm, don haka kaga wannan alladina din ismul mawsul din zai zama ismul mawsul lil ahd, wato yake nuna wasu wadanda ake magana da su, amma kuma duk da haka malamai sun tafi akan cewa ayar ta shafi dukkan wani wanda ya koye wa mutane, wato ilimin da ya wajaba ya bayyana musu abinda Allah subhanahu wataala ya saukar a littafin sa Qur'ani na hujjoji bayyanannu, na hukunce-hukunce bayyanannu, da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin sunnarsa ingantacciya na bayanin usulul i'tiqad, abinda ya shafi aqida ko hukunce-hukunce ko mu'amaloli wanda ya wajaba mutane su san yaya wato ya kamata su rayu, su rayu ta fuskar addininsu, su rayu ta fuskar rayuwarsu ta duniya, amma sai suke koye irin wannan ba sa karantar da mutane, ba sa bayyana su, ba sa bayyana wa mutane shiriyar da Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin wannan littafi nashi, wato ba sa nuna wa mutane hanyar da take madaidaiciya
wacce take shiryar da su zuwa ga gaskiya gaskiya da take daidaitacciya suna boye mutane su san wannan waɗannan su ne Allah subhanahu wataala yake magana akan su duk da cewa ayar a karam farko an fuskantar da ita ne zuwa ga yahudu malaman yahudawa amma bata takaita akan su ba tunda al-ibratu bi umumil lafzi la khususis sabab saboda haka abinda suka yi din nan Allah subhanahu wataala ya zarge su akan sa har ya ambaci la'anarsa la'anar masu la'ana akan su to duk wani wanda zai yi irin wannan abu a ko ina yake a koyaushe ne a cikin kowace al'umma yake to wannan kunci shine zai haukansa saboda haka abi wani abu suka yi Allah subhanahu wataala yake musu wannan hukunci na la'ana don haka duk wani wanda zai zo yayi irin wannan abin da suka yi shi ba zai zama wani shafaffe da mai ba don haka shi ma abin da aka yi musu na hukunci shi ma irinsa za a yi masa shi yasa malamai suka ce ayar ta fuskanci yahudawa a karan farko amma ta kunshi dukkan wani wanda ya aiki irin da yahudawa innal ladina yaktubuna waɗanda suke ɓoyewa alkitman ko alkatmu shine ka ɓoye abinda ya kamata a san shi abinda ya kamata a san shi ko wani abu ne da ka ji ko wani abu ne da ka gani wanda ya kamata ka sanar abin nan da ka ji ta fuskar wata ta hanya wacce take ingantacciya ta hanya ta madogara wacce take karɓaɓɓiya ko ka gani da idanka sai ka ɓoye wannan baka sanar da shi ba to wannan shi ake kira alkitman ko kuma alkatmu kamar a ce alkatmu sirri ɓoye sirri wato kamar labarin da wani zai baka ya ce baya son wani ya sani to shine ka ɓoye wannan labarin baka faɗa wa kowa ba shine alkitman ɗin shine ɓoyewa to Allah subhanahu wataala ce innal ladina yaktubuna suke ɓoyewa anan an kawo fi'ili mudari ba a ce suka ɓoye ba sai aka ce suke ɓoyewa don a nuna cewa a lokacin da ayar ta sauka suna cikin ɓoyewa kuma har gobe za su ci gaba da ɓoyewa ba wani abu bane da sun yi ya wuce wani abu ne da sun yi a baya kuma suna tsakar yi kuma ba za su gushe ba suna yi saboda haka har gobe suna ta kokari yaya za su ga cewa waɗannan hujjoji da waɗannan ayoyi da waɗannan dalilai bayyanannu da suke cikin littattafansu wanda suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne abinda ya zo da shi gaskiya ne musulunci gaskiya ne kullum ƙwarinsu yaya za su ga cewa sun ɓatar da waɗannan dalilai ko sun canza musu ma'ana don haka ɓoyewa abinda ake wato zai iya ɗaukan ɓoyewa ɗin tana iya ɗaukan ma'anoni da yawa ɓoyewa ta hanyar a karantar da abin a karantar da shi ga waɗanda ya kamata su karanta su san shi wanda ɓoyewa ce ɓoyewa ta hanyar a sa wato himmar wato kiyaye abin yanzu alƙur'ani ana buƙatar a haddace shi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ana buƙatar a kiyaye ta to da a ce za a yi tozartar da ita za a tozartar da alƙur'ani ta fuskar hadda a daina haddasa ko kuma a daina kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarta da fahimtarta to an ɓoye ta don haka kaga wannan ma ɓoyewa ce haka nan akwai ɓoyewa ta fuskar a kusar da abin gaba ɗaya a goge shi daga cikin littafin wannan ma ɓoyewa ce akwai ɓoyewa ta fuskar a canza wa abin ma'ana ayar ga ma'anarta hadisin ga ma'anarsa malaman farko magabata malamai na Allah sun yi bayanin abinda ayar take nufi sun yi bayanin abinda hadisin yake nufi to amma sai a yi kokarin a ɓatar da ma'anoninsu na asali sai a kawo sababbin ma'anoni a ɗora a cikin ayoyi ko a cikin ahadisa saboda ka canza ma'anonin ta hanyar wani tawili a bankara ma'anonin su yi wani guri daban ko su san zuciya daban to duk wanda yana cikin ɓoyewa tukfuna taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukfuna kathira Allah subhanahu wataala ya zargi ahlul kitabi da ga su a cikin littattafai su bayyana wani su ɓoye wani saboda haka dukkan wani nau'i na ɓoyewa ya shiga ƙarƙashin yaktubu da ma anzalna min albayyinati sawa'un ta hanyar a ki karantar da shi abin ko ko a ta hanyar a yi wasarini da shi a ki bashi muhimmanci maimakon a koya wa mutane in alqur'ani ne su haddace sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a kula da ita a kiyaye ta sai a ki yin wannan to an ɓoye ta a ki karanta wa mutane gaba ɗaya an ɓoye shi ko ko a sa wato a riƙa kawar da littafin ko ana ɓoye su ko ana cire abin da yake cikin su wannan ɓoyewa ce ko kuma a rika canza musu ma'ana a rika karanta ayar ko karanta hadisin amma kuma a kifadar ma'anar su ta gaskiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da ma'ana ko Allah subhanahu wataala yake nufi da aya wanda magabatan farko duk sun yi bayanin wannan sun fahimci abin sai a canza a kawo ta sabuwar fahimta aliƙa a jikin ayar ko a kawo wata sabuwar fahimta aliƙa a cikin hadisin domin a koye asalin wato ma'anar ta wato ma'anar ta asali to wannan dai yana cikin koyewa Allah ce min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun bayyana shi wato mun bayyana abin da muka saukar na hujjoji bayyananu da hanyar shari'a bayan mun bayyana shi a cikin littafai ko a cikin littafi lin-nasi domin mutane anan min ba'di yana da alaka da yaktumuna ubangiji subhanahu wataala ya ƙara kawo wannan bayani na cewa min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan mun yi wa mutane bayani dan a ƙara nuna maka munin abin da suka aikata na maka abin da suka aikata ya kai matuƙa ga muni kuma ba su da wani hanzari ba su da wani uzuri da yasa suke irin suka yi wannan aiki saboda Allah subhanahu wataala ya yi bayanin abin nan filla daki sun fahimta da yau a ce ba wato an saukar da abin amma ba a yi musu bayanin da suka fahimta ba sai watakila su yi hujja da cewa ya ubangiji ba mu fahimta ba ne shi yasa ba bayyana ba ce ya ubangiji abinda ka saukar din nan ba mu gane ba to kuwa dan kada mu je mu yi tsabalan da mu yi magana akan abinda ba mu gane ba shi yasa muka yi shiru to sai Allah subhanahu wataala ya yanke musu wannan hanzari ce ya yi bayanin sa da yadda kowa ya gane shi haka an bayyana musu shi sun fahimci abinda aka faɗa a cikin attaura sun fahimci abinda aka faɗa a cikin injila waɗanda suke koye abinda yake cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na shari'a a babin aqida ko a babin ibada su ma sun karanta sun gane amma sun koye saboda haka kaga babu ba su da wani hanzari ba su da wani uzurin da yasa suka koye in yau ka ki faɗar abinda ka karanta baka gane ba kana da uzuri amma su sun gane shine dalilin ƙara min ba'di ma bayyanahu lin-nasi sannan kalmar lin-nasi lamun din lamun ta'lil ce wato mun yi bayanin wannan abin a cikin littafai lin-nasi domin mutane shi ma dan a ƙara nuna maka wato munin aika-aikan da suka yi bayan Allah ya yi bayanin sa filla sun fahimta sannan kuma abin nan da suka koyi Allah subhanahu wataala ya saukar da shi ne domin mutane ma'ana ba haƙƙin su bane su kadai haƙƙin jama'a ne haƙƙin mutane ne saboda haka kaga anan shi kansa wani laifi ne saboda sun shiga haƙƙin mutane Allah ya saukar da shi ya yi bayanin sa ya yanke musu hanzari kuma bayanin da dai ya yi shi ne dan mutane su fahimta su sani saboda haka kaga akwai batarwa a ciki akwai kuma zalunci da suka boye sun yi abu biyu na farko sun batar da mutane ta hanyar sun basu cikin halaka sun basu cikin bata sun basu cikin kariya sannan kuma sun zalunce su haƙƙinsu wannan abin da za su gaya musu haƙƙinsu ne su sani don haka kaga sun shiga haƙƙinsu shi yasa ta kalmar lin-nasi ko min ba'di ma bayyana lin-nasi lamun ta'lil ne wato mun yi bayanin sa filla domin mutane su fahimci wannan amma sai kuka fahimta sai kuka boye kuma kuka shiga haƙƙin jama'a to kaga duk abin da za a faɗa na uquba akan su ba za ka ji yayi tsauri ba saboda ka fahimci girman laifin da suka yi laifi ne da suka yi wa Allah laifi ne da suka yi wa kawunan suka yi wa kuma jama'a sun yi wa Allah subhanahu wataala dan shi ya umarce su su bayyana وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ألا تكتن الوقت إن مكرك الكوري وتمكي الكوري دولا لا أكباس إلي من الإنسان شوى للي تبس حقيقة ذات متاني بيانا أبن نيكي شكي أما سيسكبوي يمكن سي بيانا سيسكبوي سكي واتين شيء أبا ينسو to kaga ashe sun shiga haƙƙin Allah don sun ƙi bin umarnin sa sun saba alƙawarin da suka yi tare da shi sannan sun cuci kansu domin wannan abin da suka yi zai kai su zuwa ga fushin Allah subhanahu wataala zai kai su zuwa ga uquba da azaba ta ubangiji sannan sun cuci jama'a domin Allah subhanahu wataala ya saukar da abin da yake cikin littafin nan ne saboda mutane saboda ka kaga laifi ne suka yi ta kowane bangare don haka duk irin abin da aka ambata na ukuba na narku na sakamako akan su mai hankali mai adalci ba zai ji cewa an tsaurara musu ba Allah ce fil kitabi alkitab anan ana nufin alkutub ana nufin littattafai saboda haka alkitab anan jinsi ne ana nufin jinsin littattafai saboda babu wani annabi face Allah subhanahu wataala ya hado shi da wani littafi laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitab wal mizan liyaquma an-nasu bil qist Allah ce hakika mun aiko da manzannu da hujjoji bayyananmu sannan muka saukar musu da littattafai saboda haka kowanne annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko ya hado shi da littafin da zai karantar da mutane domin mutane su tsayi bisa adalci kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyaquma an-nas liyahkuma bayna an-nas fi ma ikhtalafu fi Allah subhanahu wataala yace da mutane sun kasance al'umma ce cike guda daya suka saba suka sassaba kowa ya kawo wata hanya ta daban suka bar hanyar Allah sai Allah ya aiko da annabawa suna masu bishara suna masu gargadi wa anzala ma'ahum alkitab ya saukar da littafi tare da su to haka kowanne annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko shi to yana aiko shi tare da wani littafi wanda zai karantar da mutane saboda haka Allah subhanahu wataala nace fil kitabi yana nufin fil kutubi yana nufin a cikin littattafan da Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabawa yana Allah subhanahu wataala yana nufin abinda ya saukar a cikin littafin sa abu ne da babu wani wato dungu a ciki ba wani nukunuku abu ne da yake wato a fili dukkan wani wanda zai tsaya ya karanta zai fahimta shari'a ce babu bata a ciki don haka bayanin da Ubangiji subhanahu wataala ya ishara zuwa gare shi anan bayani iri biyu ne akwai bayanin mufassal akwai bayanin mujmal akwai bayanin mujmal akwai bayanin mufassal akwai bayanin da aka yi shi a dunkule a ture akwai wanda aka yi shi filla filla daki daki albayanin mufassal ko albayanin mujmal albayanin mujmal shine banye banyen ka'idoji na shari'a alqawaidul amma wadanda a karkashin su abubuwa da yawa suna shiga cikin sa wannan albayan ne amma almujmal almujmal saboda zaka kira shi mujmal saboda abubuwa daban-daban daban-daban suna shiga karkashin sa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud kaga abubuwan da za su shiga karkashin wannan ayar da yawa dukkan wata yarjejeniya dukkan wata yarjejeniya da alkawari da za ku yi da wasu mutum ɗaya ne ko jama'a kungiya ƙasa da ƙasa su sun shiga karkashin al-uqud wajibi ne ku cika alkawarin da kuka dauka a junanku matukar dai abin da kuka dauka bai saba wa shari'a ba don haka duk wani abu ya shiga karshen wani inna mal a'malu bin niyyat wa inna li kulli imri'in ma nawa ta fuskar fahimta kowa zai fahimci wannan ba wanda ba zai fahimci inna mal a'malu bin niyyat ba ko akwai shi ce dukkan ayyuka sai da niyya saboda kowa ya fahimci wannan amma karkashin wannan innamal amalu binniyati abubuwa da yawa za su shiga kaga bayani ne tunda an fahimci shi sannan kuma mujmal ne a dunkule yake tunda abubuwa da yawa za su shiga karkashin sa albayanul mufassal shine wanda aka yi daki daki shine a dauki wata qadiya a dau wani abu guda daya a yi bayanin sa filla filla a faɗi abubuwan da suke kewaye da shi kamar harkar gado misali Allah subhanahu wataala ya yi bayanin harkar gado kowa ya fitar da za a ba shi abinda za a ba ya abinda za a ba namiji mace uwa uba abinda za a ba wa abinda mata abinda za a ba wa miji abinda za a ba yan uwa duk Allah ya yi bayanin su saboda ka juz'iyya ce guda daya amma Ubangiji ya yi bayanin ta mufassalan abubuwan da ba za su shiga karkashin waɗannan ayoyi yan kaɗan ne to kaga wannan bayani ne daki daki harkar da ta shafi aure zamantakewar miji da mata Ubangiji subhanahu wataala ya bayanin ta daki daki a cikin suratul nisa ya bayanin ta cikin suratul nur suratul ahzab suratul talaq duk an yi bayanin abin da ya shafi zamantakewa tsakanin miji da mata aure da saki da shayarwa da sauransu saboda kaga wannan juz'iyya ce wani dan abu ne guda ɗaya amma an kwarara bayanai akan sa to kaga wannan bayani ne wanda yake al-mufassal haka nan kisso shi da Allah subhanahu wataala yake bayar wa alqur'ani ko inda zai bada kissa wani lokaci ya bada wata a dunkule wata kuma ya bayyana wata ya fada ta kaga duk wannan bayani ne akwai mufassal akwai mujmal amma dukkanin su na karkashin bayani domin babu wanda za a karanta maka a fassara maka ka kasa fahimta daidai gurgudu illa iyaka dai karkashin wani abin da zaka fahimci abin da ka fahimto malamai kuma su ƙara faɗaɗa maka bayani su ce to abu kaza ma zai shiga karkashin wannan abin da ka fahimta abu kaza ma zai shiga karkashin wannan to duk wanda Allah ya yi shi yasa ya ce min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab saboda haka alqur'ani a bayyane yake babu wani abu a cikin alqur'ani wanda za a ce wannan Allah subhanahu wataala ya koye shi ya hana kowa ya fahimta a'a babu shi ubangiji yayi bayanin komai da komai Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah to waɗannan da suka yi wannan wato aikata koye abinda Allah ya saukar na gaskiya na shari'a bayan kuma yayi bayanin su sun fahimta kuma bayan ya saukar da shi domin mutane amma suka koye to waɗannan yal'anuhumullah Allah yana la'anta su ويلعنهم اللائنون ما سلا انت سنا لا انت سو اللائنون ان الاستغراق العرف دون ود زي لا انت الى لا انت سو كل لائن دون مي لا انت الى لا انت سو wasu malamai suka ce ana nufin mala'iku da mu'minai su ne ake nufi da wannan la anta masu la anta don wasu suka ce ana nufin jami'ul khala'iq duka halittun Allah hatta al-baha'im hatta dabbobi idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato kibin da yake cikin ruwa yana yi wa mutumin da yake karantar da mutane alkhairi yana masa addu'a to kaga akasin wannan wanda yake koyewa mutane alkhairi fa me yake masa kaga yana tsine masa saboda haka wasu malamai suka ce alla'inuna ala duk wata halitta ta ubangiji tana la'anta su hatta ya junansu wani suke to ai la'antar ana sai wanda suka yi imani ai su junan su ba sa la'antar junan su har su a junan za su la'anta junan su wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dhum li ba'd wa yal'anu ba'dhum ba'dha hatta a junan su ranar gobe kiyama da su tsine wa junan su saboda haka har su kan su sun shiga Allah in nuna kin jo su malamai shi yasa da wasu suka ce ana nufin masu addini waɗanda suke inkarin munkari da suke nuna suka ga abin da ake yi ba daidai ba suke nuna suka ga wanda yake yin ba daidai ba suke fushi dan Allah suka san abin da waɗannan mutane suka yi wasu malamai suka ce a duk wanda ya san abin da suka yi yana shiga ƙarƙashin wannan masu la'anta din to a ƙarƙashin wannan aya malamai suka fitar da halaccin la'antar kafiri amma ba bi ainihi ba ba wai a kira sunan wani kafiri da sunan shi ba a ce wane wane kafirin nan wane wane Allah ya tsine masa Allah ya la'ance shi ta ce al-kafir ghairul muayyan ghairul muayyan ba wani da yake wato muayyan ba amma al-kafir muayyan sai suka samu sabani shi za a la'ance shi ko ba za a la'ance shi ba wasu daga cikin malamai wasu sun ce har al-muayyan din a iya kiran sunan kafiri da sunansa da sunan babansa a haɗa la'ance su ce saboda ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya la'anci wasu kafirai bi a'yani kamar da suke cikin hadisin sahihain hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ta kunutu ya la'anci kabilar Ri'al da Zakwan da Asiya asati Allah wa rasulahu kabila ce sananniya an san su an san rigar su an san mazaunin su annabi ya ce Allah tsine musu sai shi tunda Allah annabi ya tsine musu to in aka samu kafirai irin su waɗanda za su kutar da musulmi ana iya kiran su a faɗe su a tsine musu alƙarma suka ce kuma abinda zai ƙara tabbatar da wannan hukunci ko wata hujja ta biyu da za ta ƙara tabbatar da wannan suka ce kissar bawan Allah nan da aka kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akai akai ya sha giya a kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa haddi kwana biyu kuma sai kaga an ka saki kawo shi ai masa haddi bini bini sai an saki kawo shi har wani mutum a cikin majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya budu baki yace la'anahullah ma akthara ma yu'ta bihi Allah ya la'ance shi wannan mutum ana yawan kawo shi yayi irin wannan laifi annabi yace da shi la tal'anu kabbul ance shi fa wallahi ma alimtu innahu yuhibbullaha wa rasuluhu zalaci kakkula an ce shi wallahi abinda na sani tuman nan yana san Allah da manzansa suka ce to tunda shi yana san Allah da manzansa shi yasa annabi ya hada Allah an ce shi to duk wanda baya san Allah da manzansa Allah an ce shi wanda ita ce hujja saboda haka juya ta suka yi in shi abinda ya hada Allah an ce shi yuhibbullaha wa rasuluhu to man la yuhibbu Allah wa rasuluhu jaza la'nu sai saboda kafiri baya san Allah baya san manzon Allah suka ce kai al'ance shi suka sake yin hujja da wani hadisi wanda ar-ruyani da ad-durqani ar-ruyani a cikin musnad dinsa ad-durqani a cikin littafin sa al-baqil al-mashahir wal-manakir hadisin al-bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma inna amr ibn al-as hajani wa huwa ya'lamu anni lastu bisha'ir fahduhu wal'anhu adad ma hajani suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji amr ibn al-as yayi mun zambu to yayi waki ya sasuke ni a ciki ya ubangiji kai ma kai masa zambu ya san kuma ni ba waki bane bare irama don haka kai ma kai masa zambu kuma ka la'ance shi adadin yadda yayi mun zambu to shine suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi tare da cewa karshen al'amarin sa yayi imani ya musulunta domin su waɗanda suka hana sun ce ai tayu kai da kana la'anta su kuma da ƙarshe imani tunda baka san zai yi imani ba zai imani ba ai bai kamata ka la'ance shi ba zaka la'ance shi kuma daga baya zama mumini ga ka gashi kuna zaune tare a majalisi guda kuna sallah tare da shi a sahun guda kuma jiya can kai ta zagi kana la'anta su to abin duk sanda ku hada fuska da shi zaka ji kunya to suka ce to gashi ai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci Amr ibn al-As tare da cewa karshen sa shi ba ai ya musulunta ya zama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunta sa annabi ya bashi jagorancin wato yaki wanda yake nuna ya amince da musuluncin sa da baka daukar runduna ta baya ka ka danka ma wanda kake jin munafiki ne duk zaman da aka yi da Ubay ibn Salul kun ta wajen ya ja wata runduna zaki an ta abu da yaki sai dan za a fita shi ya zuga wasu su dawo su kibin annabi sallallahu alaihi wasallam to suka ce to kaga duk da cewa karshe ya musulunta amma ai bai hana Allah annabi ya la'ance shi a farkon al'amari ba suka ce kuma Allah da ya la'anci waɗannan ai yana maka nuna maka ya hukunci ne na cewa mu ma bayi mu dauki zahirin abinda muka gani kawai mu la'ance su to amma da dama daga cikin malamai al-jamahir waɗancan hujjoji ibn al-arabi cikin littafin ahkam al-qur'an ya ka kawo su ibn al-arabi da yana cikin waɗanda suka zafafa akan cewa kawai ai to amma wasu daga cikin malamai kuma mafi yawa daga cikin malamai sun ce bai halatta a la'anci kafiri muayyani ba bai halatta a duba wani kafiri da sunansa a ce wane wane Allah ya la'ance shi ba bai halatta ba sai dai wanda nassin alqur'ani ya zo ya nuna la'anta a kansu irin su fir'auna irin su hamana irin su qaruna irin su abu jahl abu lahab wadannan alqur'ani ya fito ya la'ance su annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya la'anta a rayuwarsa to shikenan wanda an samu nassi kat ba za a fitar da su amma in ba wanda nassi ya shigo da su ba to bai kamata a la'anci wani muayyani ba suka ce kuma waɗancan dalilai da su waɗancan malamai suka rika bayarwa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wasu ƙabilu wanda an san su amma annabi ya la'ance su ce wannan yayi ne kafin a hana shi daga baya ai Allah ya hana shi ce laysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun ce al'amarin ƙabilun da ba a hannunka yake ba akwai yiwuwar Allah ya yafe musu wato ya ba su gam da katar su yi musulunta su tuba kuma Allah ya karɓi tubansu ko kuma su mutu Allah ya musu azaba saboda haka kai baka sani ba saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya takatar da shi daga nan bai sake yin alkunut ya la'anci su ba ashe kaga ba daidai bane kuma bayan wannan hadisa wani ya fito kuma ya ce zai ɗauke ta a matsayin hujja ya ci gaba da la'antar shi annabi Allah ya dakatar da shi to kuma kai dan me za ka tsaya ba sannan idan ma an kaddara cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya la'antar wani bi ainihi annabi ya iya kira wani ya la'ance shi to wannan ba zai nuna kai da ni da irin mu za mu iya la'antar saboda me saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama ana iya ba shi labari a gaya masa ma'alin wannan kafiri Allah na iya sanar da shi cewa wannan kafiri mutuwa zai aka kafarci ba zai imani ba to kaga dan annabi ya la'ance shi shi ya san a kafircin sa zai mutu amma wanda duk ba a yi masa wahayi ya za a iya san cewa wannan zai mutu kafiri ba wanda zai sani ba wanda zai sani saboda haka kaga tunda ba a maka wahayi kaga kai baka da damar ka ce kai hujja da abinda annabi yayi kala an cike ma wani wani muayyani kissar kuma da aka kawo hadisin ruyani da al-durqani hadisin al-bara na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'ar Allah ya la'anci Amr ibn al-As hadisi ne wanda yake da rauni kwarai da gaske sai inganta ba ba hadisin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam annabi bai la'ance shi ba bai taba masa mummunar addu'a ba a isnadin sa kamar yadda yake cikin wadannan littafan akwai wani da ake kira Isa ibn Abdurrahman ibn Farwa a cikin isnadin sa Isa ibn Abdurrahman ibn Farwa dinnan malamai sun ce hadisin sa mai rauni ne kwarai da gaske matrukul hadis ne wazi yake da hadisin sa sannan kuma ita kanta ruwayar bayan raunin sa mai tsanani ita kanta ruwayar mursala ce ambatan al-bara ibn azib a cikin isnadin ma bai inganta ba kamar yadda abu hatim da abu zur'a da abu hatim ar-razi suka bayyana shi yasa ibn kathir da ya kawo shi ya ce mai rauni ne da bai faɗi girman raunin ba kawai ya ce akwai rauni a cikinsa wanda zai ɗauka rauni ne sama sama a rauni ne mai tsanani a cikinsa saboda ka ga abin da yake da rauni mai tsanani bai kamata a yi hujja da shi ba musamman a cikin irin wannan matsala babba ta duban wani ka la'ance shi la'anta shi ne nisanta shi daga rahamar Allah shi ne ma'anar la'anta duk wanda aka ce Allah ya la'ance shi addu'a ce aka yi Allah ya nisanta shi daga rahama kai ya ji dure ta kai ya ji kanshin ta kai ya gani ta shi ne ma'anar la'anta to kaga a ce an ɗauki hadisi irin wannan rubabban hadisi a ce da shi za a yi hujja kaga bai taso shi ma Ibn al-Arabi da ya yi hujja da shi bai san raunin sa bane da ya san raunin sa ba zai hujja da shi ba amma hujja kuma da sharibul khamr ce wanda ya sha giya din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ala anci shi saboda yuhibbullah wa rasulahu suka ce to kaga ashe wanda baya san Allah da manzon sa ala anci shi kaga wannan hujja ce bi mafhumi ne fahimta ce aka yi karkashin wani nasi ba mantuki bane to dukkan fahimta ko hujja da take daga mafhumi take ta ci karo da hujja da take mantukiya to al-mantuq shine ake gabatarwa abinda Allah ya furta laysa laka min al-amri shay'u wannan mantuki ne kuma mafhumi ne mantuq ne saboda haka inda ta'arud kamar yadda yake a gurin malaman usul idan ka samu ta'arud bayna al-mantuqi wal mafhum ra'sa yuqaddam al-mantuq saboda haka hujja da wannan fahimta ta ci karo da abinda yake karara abin subhanahu wataala da cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-allama ash-shaykh ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala tafsirin sa da yazo karkashin wannan aya yana fitar da fa'idojin ta sai yake cewa cikin fa'idojin wannan aya akwai halaccin addu'a ga mai boye ilimi tunda Allah ya ce wa yal'anuhumul la'inuna masu la'anta suna la'anta su tunda al-la'inuna sune addu'a wa alaihim bil la'na ai musu addu'a Allah ya la'ance su Allahumma al'ace Allahumma al'anhum ce Allah ya la'anci masu boye ilimi wannan ba ita ce mas'alar da muke magana ba mas'alar da muke magana a nuna wani a ce shi ya boye ilimi Allah ya la'ance shi ba ana maganar a faɗi abin a dunkule a mulmula a tura ba wannan ba shi yake magana ba to shine da ya kawo wannan cewa hadisin ayar tana nuna haka sai ya ce wala yul'anu shakhsun mu'ayyan amma ba a la'antar wani mutum a faɗe shi a ce wane wane yana ɓoye ilimi Allah ya lance shi shi ba a haka bal ala sabilit ta'am sai dai a faɗe shi haka kawai irin abin da Bahaushe yake cewa zagi a kasuwa sai dai kawai ka faɗe shi haka wanda ya tsargu kuma wanda shi ya tsargu kai ne baka faɗi sunan shi ba maka ce duk wanda Allah ya sanar da shi gaskiya ya ɓoye ta ya take ta Allah ka lance shi kana yi faɗar wannan amma ka ce wane da kuka sani ko ka dan yi shagube a gane wanda kake ne to wannan bai halatta ba saboda baka sani ba ta yi tuba ta yi tuba in ka kama sunansa ka la'ance shi kaga daga baya zaka kunya ba to amma a cikin rububi cikin abin nan ka faɗe shi a cikin adunkule wannan babu komai to shine malam yace li anna sahiha anna la'na al-mu'ayyan la yajuz magana ingantacciya bai halatta ala anci wani wanda za a ambace shi ba walau kana min al-mustahiqina lil la'na ko da ya cancanci ala anci shi ko da yayi abin la'anar to amma bai kamata a kama sunan shi ba ko a kama sifarsa yace da annahu la yudra ma za ya mutu alai dan ban asan kan me zai mutu ba qad yahdihi Allah bai war Allah ya shirye shi kamar yanda Allah subhanahu yace kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ga wa annabin sallallahu alaihi wasallam min al-amri shay'un aw yatuba alai yace wa ayu tuba alaihim yace wa amma la'nuhu ba'da mautihi to in ya mutu fa an gan shi ya ci gaba da abin da yake ya takunsa har ya mutu babu rana ɗaya da aka ya daga kafa yana tsakiyar abin kawai Allah ya dauke muku shi to shi ku ci gaba da bin shi da la'ana ko kan ku bi to shine malam yake cewa fa qad yuqalu innahu la yajuzu sai iwa nan ma a ce bai halatta ba saboda bai tsici saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddam kada kula anci wato kada kula anci matattu kar ku zagi matattu domin yanzu sun je sun iske abin da suka aikata saboda kai ce wahaza am wannan ya kunshi kowane matacci ba a ce kar ku zagi matattu mu'minai ba to akai wanda suka mutu dan haka kaga mu'mini ya shiga wanda baba mu'mini ba ya shiga sannan malam yace ta fuskar har ila yau ma'ana yace la'antar wani mu'ayyani kad yusiru zaga'ina wa ahqala min aqaribi ta yi dangin sa kuma abin ya dame su a samu wato damuwa ta fuskar dangin sa ta yi uban wani ne kuma wannan din mutumin kirki ne na Allah ana tare da shi kaga ba za ka cikin da mahaifinsa yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya mutu yana kan wannan amma kai ta bin sa da la'anta ga dan sa a gaban ka ga dan uwan sa kuna tare ana tare da shi a masallaci ana tare da shi a kasuwa ana tare da shi a unguwa ciki wannan zai iya kawo wani abu na damuwa akwai jibilla ta dan adam wanda baka iya raba shi da ita halittarsa shi yasa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za a kashe babansa a bari shi shi ya kashe shi in annabi zai yanke wa babansa hukunci a bari shi ya kashe shi ba dan komai saboda kada a sa wani ya rika jin haushin sa duk sanda ya ganshi ya rika ganin shi ya kashe masa babansa duk da fa yayi imani da cewa babansa din nan mugun munafiki ne shi yake wato kullawa annabi sallallahu alaihi wasallam kici fifi da ma kici iri iri yayi ta daura gadan zare ga annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya ga cewa ya fada ya san wannan to amma shi ne manzo Allah cewa in har za a kashe shi a bari shi ya kashe shi da hannunsa lokacin da yayi magana mummuna kan annabi sallallahu alaihi wasallam kalla in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'az minha al'azal to in aka dawo madina sai babban mutum ya fidda kaskantacce yana nufin kansa shi babban mutum annabi ne kaskantacce dan sa shi ya je tare ba kun kuma shigo madina da labarin yazo kunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan sa shi Abdullahi ibn Ubay yace ba zai shigo ba sai ya janye wannan magana to saboda me saboda in ya bari wasu suka yi to abin kuma zai rika damun shi ga wannan shi ya kashe babansa yana ta yawo ana tarka da shi zai da zai ji damuwa shine malam yake cewa yin hakan ci gaba da yin hakan ko da mutum ya mutu zai iya kawo rashin fahimta zai iya kawo damuwa a tsakanin abokansa da danginsa da ƴan uwansa kuma fa yakunu fi zalika mafsada shi ya samu barna a cikin haka sannan yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗa alheri ko ya yi shiru to yace wani alkhairi ne zaka girba karkashin da antar wani kafiri wanda ya riga ya mutu ce amma hanyar da yayi ko wasu abubuwa tsare-tsaren da ya kawo ko wani addini da ya shimfiɗa ko wata barna da ya gina wannan ku ci gaba da bayaninta ci gaba da nuna wa mutane cewa ba daidai ba ce kuna sukan wannan amma shi a karan kansa shakhsiyarsa ce ya ce fa innahu la yadhharu lana jawazu ladi ce mu yana nufin kansa ce mu ba mu ga wata hujja ta zahiri da za ta nuna halatta yin haka ba ya ce duk da wasu daga cikin malamai suna halatta yin haka in har ya mutu akan kafirci saboda ayar da take gaba innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natu llahi wal malaikatu wan nasi ajma'in akwai malaman da suka hujja da wannan aka cewa in ya mutu akan kafircin shikenan magana ta kare dan da mu ana tsoron kada ya zo musulunta ne suka ce Allah ya ce waɗanda suka kafirta suka mutu akan kafirci ulaika alaihim la'natu llah yace to duk da cewa wasu sun tafi akan wannan to amma ni abin da nake gani na zahiri baya nuna halaccin haka sai ya ci gaba da bayanin fa'idodin da suke karshen wannan aya ce akwai wato girman zunubin koyi ilimi wanda yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin kaba'ir domin duk abin da za a faɗi wata ukuba a kansa shi ake kira al-kaba'ir al-kabira inda har Allah zai faɗi wata ukuba ta la'anta ko wata ukuba ce zai fishi ko zai sa mutum a wuta wannan alama ce da take nuna wannan aikin wato babban laifi ne kuma abinda ake kira boye ilimi ka boye shi lokacin da ake bukatar ka bayyana shi ana bukatar ka bayyana shi amma bi lisanil hal ko bi lisanil maqal ko dai yanayi ne yake nuna ma cewa akwai bukatar kai bayanin ilimi ko kuma a'a fitowa akai tambayar da take nuna eh lalle akwai kishin ai bayanin wannan lisanil maqal kamar wanda za a tambaya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kitaban su'ila عن علم فكتبه الجمه الله بلجام من نار wanda yayi akaro neme shi bayanin wani ilimi ya koyi to sai Allah subhanahu wataala ya sanya masa linzamu mutara da gobe kiyama mala yace sai dai idan an kula cewa anna sa'ila muta'annitan an yakuna sa'ilu muta'annitan me tambaya din nan ba tambaya ce ta fahimta ba tambaya ce ta kwakwa tambaya ce kawai ta kure yaga ya kure ko ya gwada ka ya jaraba ka ka sani ko baka sani ba zaka fada daidai ko baza ka fada daidai ba yace aw yuridu al-iqa'a bil mas'ul ko kuma so yake jefa ka wani ya burba ka wani rabi yayi maka tambayar ne dan ka ansa ka hadu da wata wani bala'i saboda wannan rabi yake so ya burba ka yace shi ma wannan sai a watsar da shi ko kuma yace aw darbi ara'il ulama'i ba'daha bi ba'd ko kuma buga ra'ayukan malamai sashi su da sashi saboda ka kaji wannan ya ansa wannan malamin ya bada ansa to bara ka zunguro wancan malamin ka shi kuma bai zai ci zai yi daidai da wanda ko ku za su saba ka kuma tsawa wajen wancan ka ji to shi ko wancan daidai da tawa zai shi ko na kauri na uku zai fada ko zai zace da wani kai ta bubbuga kai ta gora kansu ka je kai Facebook ka ce to malamai sun yi sabani ka zai ce to malamai sun yi sabani wasu sun ci wasu sun ci shi kuma da abinda yake so ya cimma kenan kakka dauka wata wani abu yake so ya fahimta a addinin sa so yake samu data kawai da zai je a ce gashi nan yayi ai ta shi yaron ai ta ai komai abin da wani mugu ko ya zama akwai wato akwai mafsada idan aka ansa masa tambayar akwai mafsada da za ta faru yayin da aka ansa masa tambayar zan ba da zan ba da misali akan wannan nan gaba to duk dan an ki an samu wadannan tambayoyin su to yana da baya da ciki boye ilimi wannan yana daga cikin mura'atul masalih da kuma dar'il mafasid sannan malam ya ci gaba da cewa to daful fatwa fa ayi maka fatwa ka ce a je a tambayi wani wato mustafti yazo ce ina tambaya malam ka bani ansa kaza 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 ka ce a je a tambayi wasu malaman to nan ma malamai sun yi sabani ya hal ya juzu ko bai halatta ba samu sabai suna da fa'il abin nan idan ya kasance fatawar da akai maka fatawa ce da abubuwa ta wato akwai masu masana a kanta wataƙila ma wani zai bada ansa ta fiye da kai dan ka kawar da wani ta zuwa ga wani wannan babu matsala ko kuma a'a ansar da yake nema a lokacin ba cikin matsuwa ba ce ba wata fatawa ba ce da zai gina aiki a kanta zaka dan ka kai shi zuwa ga wani an samu sanan ma baka bai zama laifi ba amma idan bukata ce yana cikin bukata yana cikin cikin kishin da sani wanda tambaya ce da aiki yake ginuwa a kan ta shafi sallarsa ta shafi tsarkinsa ta shafi aurensa ta shafi al'adarta wani abu ne da tana cikin sa ko zaka ce a bazan dan samu ka ba ko bazan an samu ki ba sai dai ki nemi malamin sa alhalin kuma ka sani wannan malamai suka ce bai halatta ba domin malamai wannan zai haka wancan ba haka wannan can karshe wannan da ya matsu zai je samu wani irin dan muna malinta din dan ina da fatawa shikenan a lokacin ko shi sai ragabza ta shiga dama shi jira yake a kawo masa irin wannan zaka sai ya tafa to kaga anan sai a shiga wancan fage da Annabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa su'ilu bighairi ilmi fa aftau fa afu fadallu wa azallu saboda karshe su batar su bace su batar saboda ka wannan aya tana nuna wajibcin ya da ilimi lokacin da ake bukatar sa musamman ma idan bukatar nan ta bayyana bi lisanil maqal aw bi lisanil hal lisanil hal kaga mutum yana wani aikin da yake kuskure gashi yana aure aiki amma shi bai sani ba ba tabbai kai ba kaga lisanul hal halin da yake ciki yana nuna maka akwai bukatar kai masa bayani to kaga adam ba tambaya yayi ba amma akwai bukatar kai masa bayani lisanul maqal ka sani ka tambaye ka to ka gaya masa in baka sani ba kuma ka ce da shi la adri ko la a'lam ka ce da shi ban sani ba kaga wasu mutane jahilci yayi yawa a cikin su suna ta wasu abubuwa na addini ba daidai ba ka fito kai musu bayani wannan shi ma yana daga cikin abinda ake bukata saboda haka haramun ne ga malami ya koye ilimin sa da Allah subhanahu wataala ya sanar da shi da shari'a ga mutane domin koye shari'a zai jefa mutane cikin batani sawa'un ilimin da ya samu ta hanyar karanta alqur'ani da sunna karara Allah subhanahu wataala ya bayyana hukunce-hukunce ko abin da ya samu ta hanyar ijtihadi ya karanta nassin alqur'ani da sunna ya fahimce su fahimta ta gaskiya ta hakika ya kuma fitar da wasu abubuwa wadanda yake ganin wadannan ayoyin da hadisan suna nuna wadannan kunce-kunce ya samu galabatun zanni akan abin da yake ya kai gare shi na ijtihadi to shi ma wannan ya fito ya fada yana daga cikin bayyanawa musulmi abin da yake alkhairi gare su to amma bai halatta ba ya bayyana abin da mutane ba za su fahimce shi ba ko kuma za su yi amfani da shi ba daidai ba su yi amfani da shi ta inda bai dace ba ko da gaskiya ce amma kasan inda za ka faɗe ta za a yi mata mummunar fahimta wato za a ɗauke ta a aji ta ba mahallinta ba a yi amfani da ita a yi ɓarna to ka faɗe ta shi ya sa sai al-bukhari lokacin da al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi an san al-hajjaj ana yawan jin sunansa wani mutum ne cikin waɗanda suka yi wato cikin wanda suka yi mulki daular Banu Umayya farko farkonta ya shahara da kashe mutane da zubar da jini ba gaira ba dalili sai za a same ka ka saba wa gwamnati to kawai kunci kisa ne shi a kusa to ya kakkashe har da malamai cikin malamai ya kashe kashe Sa'id ibn Jubair babban malamin tabi'i din cikin almajiran Abdullahi ibn Mas'ud shi ya yanka shi yankan rago to ya taba tambayar Anas ibn Malik cewa hadithni bi ashadd uqubatin aqabaha annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa Anas ibn Malik a Basra ka gaya mun hadithin da yake bayanin mafi tsananin uquba da annabi yayi wa wasu kai daga jin wannan tambayar kuma Hajjaj ne yake yin takatan ba alheri za a a gaya masa uquba da tun kowace da annabi ya taba yi sai Anas ya gaya masa hadithul uraniyyin sa hadithul uraniyyin wadanda suka zo baki ne suka zo Madina yanayin Madina bai karbe su ba kan sai rika kumbura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ta bayan gari akwai masu kiwon dabbobi na zakka na sadaka su sha fitsari da kuma nonon raƙuman da suke tare da su za su samu lafiya haka suka fita suka samu wani makiyayin nan suka karbi abin da za su sha nan fitsarin wannan raƙuma da nonon suka warke suna warkewa sai suka kashe wannan makiyayin suka kore dabbobin to shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka kamo su aka bi su aka kamo su shi wannan makiyayin sun daddaza shi su sassoke masa ido sun jefa cikin rido Annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka kamo su su ma aka datse musu hannaye da kafafuwa yasa aka tsire musu idanu idan su aka tsiyaye musu da idanu sannan aka kai su aka bar su a rana cikin duwar wasu na masu daukar rana na Madina aka bar su suna ta akaruwa haka har suka mutu to shine aka gaya wa Hajjaj irin wannan ukubar Hasan al-Basri da ya ji yace wadittu annahu lam yuhaddis ina ma bai gaya masa ba sai ya sa ya musu in an taba shi yace haka annabi ma yayi to irin waɗannan duk bai halatta a ambace su ba a gurguje ana cikin lokaci yayi amma bar faɗa abu guda biyu akwai wanda zai ji fatawa ya yi amfani da ita don bin san zuciyarsa ko azzalimi ne ya zalunci kamar yadda muka gani na Hajjaj Ibn Arafa a cikin tafsirinsa yake cewa baya halatta ga malami ya bi wa wani azzalimi fatawa shugaba azzalimi ko wani mai karfi azzalimi wata fatawa da zai fake mata ya ci gaba da zaluntar mutane ya ce ko ya gaya masa wani sauki ya ce saukin da zai kai shi zuwa ga ɓarna ya ce kamar mutum ne ya zo ya gaya wani shugaba azzalimi da yake kwatar dukiyar talakawansa sai ya kawo masa maganar da Al-Ghazali ya faɗa a cikin Iyaul Muddin na cewa mai mulki idan yana buƙatar ya shirya rundunar yaƙi sojojin yaƙi da za su fita yaƙi amma ba kuɗi a baitul mali baitul mali yayi ƙasa cewa ya halatta in ji shi zalgazali cewa ya halatta ya cewa kowa ya kawo 1 bisa 10 na kuɗin dukiyarsa ya karɓi dukiyar mutane 1 bisa 10 fasance din dukiyarsu ya shirya waɗannan rundunar yace kaga aka ga wa zalimi wannan sai ya fake da wannan sai ya ce to muna da buƙatar kaza muna da buƙatar kaza ba kuɗi a kasa zaka bi mutane a ci karɓa kuɗaɗen yace kar ayi wa zalimi irin wannan ibnu arafa yace to kaga fadar irin wannan ce zai haifar da barna babba a musulunci sultan al-qurtuba abdurrahman ibn muawiya abdurrahman ibn muawiya tadakhil lokacin yana sarautarsa sai shine ya shigar da kafa daular banu umayya andalus ya dawo da daular banu umayya andalus wata rana ya tambayi yayi fatawa ga yahya ibn yahya al-laythi wannan babban almajirin imam malik yake riwayar muwatta yake cewa ya karya azumin sa a ramadan da rana da gangan ya kusanto ta mai wasa saboda haka mai hukuncin sa da gangan sai shi ya haifi da hayyar laifi sai masa fatawa da cewa sai ka yi azumi sittin alfuqaha malamai da suke gurin duk malaman malikiya ne an sani a malikiya akwai zaɓi cikin waɗannan kafara ɗin akwai zaɓi yantawa akwai ciyarwa akwai kuma azumi sittin akwai yantawa akwai azumi akwai ciyarwa a gurin malikiya zaɓi ne a cikin waɗannan amma shi bai bashi zaɓin ba sai ya faɗa masa cewa za ka yi azumi 60 malaman da suke gurin ba su iya saba masa su kusa saba masa ba duk da cewa duk malikiya ne da aka fita sai suke tambayar sa suka ce me yasa ka zaba masa azumi 60 yace da mun bude masa kofar ya yanta baiwa ko bawa yace to kullun zai wannan ka to bare ya yanta baiwa saboda ka san burjin da gidan shi shikenan abu ne yace to shi yasa sai na nuna masa yayi mafi tsananin saboda ya fahimci cewa abin da ba wasa bane to da haka malami ba zai yi fatawa ba ya fito da abin da yake ko da akwai shi idan ya kasance akwai wanda zai yi mummunar zai wato zai yi mummunar amfani da shi zai aje shi ba mahallin sa ba dan yayi wani abin da ba daidai ba lokaci yayi dole mu tsaya nan dan bayanin ayar bai kare ba amma insha Allah karatu na gaba بإذن الله نعم كتبا بنا مكفى داري الله يبقى مدادا نكفر الله يبقى مدى وصلى الله وسلم على نبينا محمد